اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم بما سبق نافع الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبسلاح العظيم أولا يمشينا لنا الجمعة لا نرغو مشاجرك وشرطي الآخر Hijrata ma'aiki alayhi salatu wa salam shekara ta 1438 wanda ya bude ne da 13 ga wata na daya shekara ta 2017 a wannan gari albarka da ciwa muka taso domin an samu gayyatar Malam Isa Tatsuwa Mujahidi Mujtahidi muka zo domin ziyara muka zo domin gabatar da maulidi ma'aiki alayhi salatu wassalam farko sallama zuwa bi wannan makaranta ma'aikin malamin da sauran almajirai gaisuwa zuwa shi ne gayyata da tawagarsa da komitinsa gaisuwa zuwa ɗaliban makaranta da cinta zuwa ke ta mana karatu iri iri gaisuwa zuwa ga matasa wanda suke kewaye da mu da yan arziki da masu sauraron mu cikin gidajensu gaisuwa ta musulunci tahiyatan mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farko abinda zan faɗa shine abinda bolon Sheikh Ibrahim Inyas ke cewa nasihatu minni ila ikhwani faltumsiku tarikata tijani. Bolon Sheikh Ibrahim Inyas ke cewa nasiha ce ta musamman daga gare ni zuwa ƴan uwana, ba ni da wani abu da zan iya ba ku mai tsada mai kima fiye da tarikata tijaniya. Faltumsiku tarikata tijani tarika mahad al-fadli wa ridwan tusisa bi sunnati wal qur'an. Yake cewa kun riko da wannan tarika, tarikata tijani, tarikata shika na tijani, tarika ta tsantsan fadala, tsantsan yardan Allah subhanahu wa ta'ala, tarikar da aka assasa karkashin sunnar ma'aiki alayhi salatu wa salam, aka assasa karkashin ayin alqur'ani mai girma. Wannan nasiha ce ma'azamaha wama alaha wama asmaha. Wannan nasiha da girma take da ɗaukaka take, domin tarika ta tijaniya tarika ce wacce ta ƙunshi abubuwa ginshiƙai muhimmai guda uku, ƙarƙashinsu kuma wasu abubuwa daban daban wanda wannan yakan iya tunawa da ni wani batu na yayin da Al-Sheikh Al-Mujahid Al-Fatih Al-Sheikh Umar bin Sa'id Al-Kuti yayin da ya shigo ƙasar Borno ya tara malamai ya ce, na zo muku da wani guzuri. Wannan guzuri shi ne tarika ta tijaniya, amma gabanin fadeta bari in gaya muku sharuɗanta. Duk wanda ya karɓa ba zai bari ba, saboda wa'adi ne, ahadi ne, alƙawari ne wanda ya yi wa Ubangijinsa. Wurwuri alƙawarin bayin kaba'ira ne, yaya wurwuri alƙawarin da aka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala? Aw nazartu min nazrin fa inna Allah ya'lamu min sunnati nazri wa yakhafu yawman kana sharruhu mustatira. Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'fi Allah fala ya'fihu. Yace kuma wannan tarika za ka kula da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta maka, gabaninta inganta, musamman sallah, azam ibadat. Wannan tarika za ka bada haƙoƙin bayin Allah, ka kuɓuta daga haƙoƙinsu, mafi girman haƙoƙi haƙƙin iyaye, haƙƙin kuma mazaje. Wannan tarika sannan za ka kaura cewa dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta maka, mafi karancinsu abin da aka yi saɓani a kan haramcinsa kamar taba. Sannan wannan wurdi za ka nayinsa a lokutansu, inda ba da wata darura ba, da ya gama lissafawa malaman Borno shamfa da adab da wannan tariƙa me suka ce wannan shine mahallu shahid abinda nake so ne magana kai shine suka ce to ai waɗannan abubuwa waɗanda ta shimfida ko a kuma ka tsaya mutum bai karbi tariƙa ta tijaniya ba ya karbi waɗannan sharuffa da ladabbuka ai ya zamo waliyi kalibi domin sharuffan zaman ko waliyi su ne waɗannan sharuffa aikata wajibabbu barin haramtattu sannan kuma saukar da haƙƙoƙi kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Bukhari ya rawaito من عادى لولي فقد آذنته بالحق وما تقرب إلي وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته سمت صنعه الذي يسمع به وبصره الذي يسر به ويده التي يمشي بها ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأوتين ولئن استأذني لأؤذن كينن ولم يكن هنا و كينن طريقة تجانية طريقة شيء وتشتندك شرطا ذاك كان شيء و ولم يكن رقود ولم طريقة ya ribanta a duniya zai ribanta a lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala to domin haka ne wannan tariƙa ita ce za ka yi istighfari za ka yi istighfari dari salati annabi dari la ilaha illallah da misafi da yamma kuma za ka yi wazifa cikin jami'i idan akwai inda ake yi in kuma babu kusa da kai ko da wata zarura za ka yi kai kadai astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illahu alhayyul qayyum 30 salatul fatiha 50 la ilaha illallah 100 jawharatul kamal 10 sai a cike da سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولأن أبو بوا كما استغفار ثلاث حيلة هو النجاة ونبتوني ونأبني ولا إن كي رؤو لشي كاسا مصيرا دنيا للاهرة هو النجاة لشيكما an samu asasinsa da ginsikinsa karkashin sunnar ma'aiki da alƙur'ani mai girma domin haka ne maudan Sheikh Ibrahim ya ce ustisa bi sunnati alƙur'ani domin haka farkon nasiha ta zuwa ga ƴan uwa matasa musamman ƴan agaji su tabbata sun karɓi wannan tariƙa da sharuɗanta da ladukanta sannan ku kula da ita tariƙar za ta zamanto gaida murshida zuwa ga Allah zuwa ga ma'aiki alayhi salatu wassalam kuma za ta tarbiyyantar musu da ƴaƴansu za ta kuma albarkacin rayuwarsu da rayuwar ƴaƴansu gaba ɗaya domin duk mutumin da ya kasance yana yawaita istighfari yawaita salatin annabi yawaita haylala a gidansa wannan gida zai yi albarka wannan duriya za ta yi albarka albarka hussan wa ma'ana wannan ita ce batu na farko da nake so zan yi nasiha minni ila ikhwani فلتمسكوا طريقة التجارة كويلة مولانا الشيخ إبراهيم بن ياسي فرع أبو نبي وشيني بشودة أظن أن يقباتا batun auratayya hakika kamar yadda tsazu wani malami ya gabatar cewa batutuwa da suka shafi auratayya ba karkara ba hatta a cikin burane akwai matsaloli wanda a yau matan aure ba musu riko rukun da addini yace ayi wa bayin ku da buko dabbobi ba ma domin ya zo a cikin littafin fiqhu ya zo a hadisin ma'aiki alayhi salatu wassalam cewa idan mutum yana da dabba idan baya kula da ita baya kula da cinta da shanta yana lafta mata kayan da ba za ta iya ɗauka ba baya tausaya mata ko yana yawan dukanta to za a gurfanar da shi kotu ɗayan biyu imma ya dawo da nafaka da kula da ri'aya ga wannan dabba wa imma a je a sayar da dabbar a kasuwa a kawo masa kuɗinsa wannan haƙƙin dabba kenan a cikin addinin musulunci a yau matan aure ba su samu hatta haƙƙin dabba ko dabbobi ba su samu ba wanda babban haƙƙinsu shi ne a karantar da su addini tazu malami ya yi wani magana muhimmi sosai wanda yake cewa in ka ji koke-koken yaji za ka ji ana batu ne na ba shi ba sha ba kaza ba kaza amma ba za ka taɓa ganin matar aure ta niki gari ta zo yaji gida ta ce mijinta baya karantar da ita addini ko baya kula da addininta ko mijinta baya tashi ya sallan asuba a masallaci da koke-koke irin wannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah subhanahu wata'ala yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Allah subhanahu wata'ala yana cewa liyunfiqu sa'atan min sa'ati wa man qadira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah Allah subhanahu wata'ala yana cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum Allah subhanahu wata'ala akwaina a cikin Qur'ani yana bayyana mana da haƙoƙin jariban nan guda biyu fasalihatun qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila har Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan batu tsakanin matan ma'aiki yake cewa ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudaf laha al'azab fihi wa kana dhalika 'ala Allahi yasira wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan yu'tiha ajraha marratayn wa atanna laha rizqan karima domin wannan batu na auratayya ba wani batu ne wanda za a yi shi kara jiki ba dole ne mazaje su kula da shi da sha da tufafi da tsaftace matansu haka ne su kula da addinin matansu fiye da kula da cinsu da shansu saboda shi da sha ghiza'i ne na gangan jiki wanda kuma ibada gizayi ne abinci ne ko sarwa ne na rushi domin haka wannan lamari ne wanda in aka faɗaɗa shi da ƙyar ne wani majidanci cikin garin nan ya tsira domin musulunci bai amince hatta ka bar matarka ta je rijiya ta ɗebo ruwa ba saboda wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙinta ba haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙinka ba haka nan musulunci bai amince in ba ita ta sa kanta ba hatta tana dafa maka abinci safe da yamma haka nan musulunci bai amince
ka kai ta gona ta yi ma shuka ba balle noma ko mai mai musulunci bai amince ka sa ta duk wani aiki na wahala ba hikimar wannan kuwa shine a tabi'a ta mata jiki suke da shi mai rauni wanda wannan jiki kai kana bukata ka ga iyalanka cikin tsafta cikin koshi to wannan tsafta da koshin baya yiwuwa a gare su a yayin da suke mumaratar ayyukan wahala to Allah ya yi su ne don su huta su kwanta su huta su yi ibada kawai duk wasu ayyuka nan wahalwalu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke musu shi yasa yake ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i wannan al-qawama din wanda aka dauko kalimar qawwamun qawama din yana daukan dawainiya ne ma'ana daukan dawainiya bai tsaya kawai a ci da sha a tufafi ko zaunarwa a gidaje kamar yadda muka fahimta ba duk wasu matsaloli da suka kasance barazana ga matarka lalle dole ne ka shawo kan wannan matsala din hatta inda ana jin ta basussuka rashin biyan wannan basussuka na tayar mata da hankali tashin hankalinta kuma zai sa ba za ka samu kwanciyar hankali ba a gida ba za ta maka duk abin da kake bukata ba to dole ne ka tabbatar ka biya basussukan da ake jin ta haka nan in ba ta da lafiya haƙin nema mata magunguna da kula da ita har ta warke wanda duk yana cikin wannan kawama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kai ba kamar da yawa daga cikin magidanta ba lokacin da matan suke cikin ƙoshin lafiya cikin tsafta da ado a daidai wannan lokaci za ka ga suna yi da ita in ta yi rashin lafiya sai su ɗauke ta su kai ta gun iyayenta ma'ana ɗawainiyar allura magunguna duk wannan su baya kansu a lokacin da aka ce to wance ta samu lafiya sai su je su yi ƙoƙarin dawo da ita gida a cikin wannan harka babu adalci cikin wannan harka kuma babu gaskiya saboda haka muna nasiha ga mazaje ɓangarorin nan guda biyu lalle ne mata su kula da zaman aure haƙƙinsu shi ne na farko zaman auren ba san mace da sana'a ko zuwa kasuwa ko na gari ne ba ma kasuwannin ƙauye ba wannan musulunci bai amince da ita ba sannan kuma ba a san mace da kazanta ba san mace kuma ba da rashin addini ba duk matar da ta kasance ta zauna a gidan mijinta ta aiwatar da babban haƙƙi cikin haƙoƙin da Allah ya nema wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wannan kalima wa qarna ko wa kirna a wata qira'a an ɗauko ta ne daga masdari al-qarar naka ce al-qarar shi ne kamar wannan bishiya da take tsaye inda za ka yi shekara goma za ka zo ka sami bishiyar a inda ka barta haka dutse inda za ka yi shekaru za ka zo ka samu dutsen a nan in dai ba kawar da dutsen aka yi ko kuma sarewa ba da yana nan wannan wajen to haka ne ake so ya mace ta kasance a gidan aurenta hatta tafiye-tafiye zuwa suna tafiye-tafiye zuwa bukukuwan aure in ba wani jikinta wanda ya kama ta ba ba an ce ba balle ko wani aikin gwamnati balle kuma zuwa gona duk da abin da yake kama da wannan zama karari kenan abu na biyu an yi ta saboda tsafta ne saboda harkokin da suka shafe ta gaba daya to baya yiwuwa sai inda tsafta saboda haka ya mace ta tabbata ta kula da tsaftan jikinta akalla wanka so uku ko so hudu in bai samu kuma akalla wanka so biyu safe da yamma wannan dole ne akan ya mace haka nan ta kula da tsaftace haƙoranta asuwaki ko burushi ta kasance tana da baki mai kamshi ba mai karni ba haka nan ta kula da tsaftace ƙafafuwanta ta kula da tsaftace gashin hammatanta to da gashin gaban al'auranta da kuma duk wani datti musamman a lokacin da take jinin haila ko biki to ta kasance tana da kula da cikakken tsafta babban mutuncin yamace a kun mutunta shine tsafta dukkan yamace idan ta kasance ba ta da tsafta mijinta zai tsane ta daga tsananta kuma zaman ba za a ji daɗin ta ba to saboda haka tsafta wani abu ne muhimmi sannan kuma na uku shine ibada tunda Allah subhanahu wataala ya ce ki zauna za a kawo miki shi da ta an ɗauki da wayyarki to ba ana nufin har kawai ki zauna kina kallace-kallacen bidiyo ko kuma fina-finai ko sauraron kide-kide ba ana nufin ki zauna ki bauta wa Allah subhanahu wataala ne ki kasance cikin waɗanda suke koyi da sayyida Ummu Salama sayyida Hafsa da Ummul Masaqin waɗanda suka shahara cikin matan ma'aiki da zunzurutun ibada har lokacin da wata matsala ta sa ma'aiki alayhi salatu wassalam ya saki sayyida Hafsa sai Allah ya aiko ya ce rashiha fa innaha tawwama tawwama ka dawo da ita gida ka mai da ita ita mace ce mai yawan azumi ita mace ce mai yawan qiyamul layli domin haka ki sa wa gidanki albarka da yawan qiyamul layli cikin dare ki tashi raka'a iya abinda zaki iya yi biyu sallama salatul layli masna masna wa idha khashita al-fajra fa'uti kama yadda yazo a cikin sahih al-bukhari biyu sallama fitar iya gajiyan ki in kika gaji sai ki daura daya sai ya zama to mushin kiraya gidanki da hasken nafisiri da hasken karatu qur'ani da salatai da istighfarai da haidalai da tasbihai wanda ki nemi sanin salatu tasbihi ya kasance kina yin salatu tasbihi ko yaushe a cikin gidanki wannan gida zai albarka yaran da zaki haifa kuma su ma za su albarka haka nan idan muka koma bangaren maza baya daga cikin namijin da ya cancanci a nuna shi cikin gari ya zama koyi namijin da zai bar iyalansa ko yaransa cikin yunwa wanda musulunci yana yabawa mijin da ko ta halin kaka yakan iya nemo abin da iyalansa za su ci sannan duk namiji irin wannan zai zama fice abin yabo abin farin jini cikin al'umma domin hakan idan ya nemi ƙarin aure take za a ba shi wani lokaci ma aka iya ba shi ɗaya ba tare da ya nema ba domin ya shahara cewa baya barin iyalansa cikin yunwa cikin matsala yaransa suturansu cinsu shansu kula da tarbiyyarsu sa su makaranta matarsa kula da ita daidai gurgurunsa tufafi daidai gurgurunsa ciyarwa da shayarwa daidai gurgurunsa kamar yadda baya daga cikin adalci kai namiji kana da ƙarfin da zaka kawo shinkafa da naman kaza a nashi kullum a gidanka ka je ka kawo hatsi ko dawa a ci wannan yana ɗaya daga cikin zalunci da cuta domin Allah subhanahu wataala cewa ya yi liyuntiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah dhu sa'atin min sa'atihi haka yake wa man qudira alayhi ay wa man dhuyqa alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah domin haka ne ala al-mumti'i qadruhu wa ala al-muqtiri qadruhu haka Allah subhanahu wataala ya faɗa haka nan duk mijin da yana da dukiyar da zai iya gida gina gida bulo da bulo ya sa tayi ya sa intalok ya sa komai da komai gida na zamani yaransa su hula matansu su hula ya zo ya gina musu ginin ƙasa da gangan to a wannan lokaci shi ma azzalimin miji ne bai bi abin da Allah subhanahu wataala ya karantar da shi ba min sa'ati min sa'ati wannan bai amfani da wannan ba domin haka shi ruko yaya da rukun kuma mata gurgudan irin abincin da Allah subhanahu wataala ya maka ne idan kuma kareje ku ka zalunce su Allah subhanahu ta'ala zai tambaye ka akan wannan to domin haka su ma mazan a gaskiya kar a ce na mu ba mu bayyana ba suna da nasu menene nasu shine to tare kullum muna jan hankalin mata da tsafta amma za ka zo ka samu da yawa daga cikin mazan su ma ka zame ni za ka ga wani yana so matarsa ta zama tsaftacciya amma za ka ga shi din ba mai tsafta ba ne za ka same shi baya aswati baya burushi baya wanke haƙorarsa ya buɗe bakinsa na ƙarni yana wari za ka zo ka same shi baya aske gashin hammatarsa yana ƙarni yana wari baya aske gashin gaban shi baya wanke ƙafafuwarsa ƙafarsa da kaushi haka nan za ka zo ka same shi bai damu da fashion ba bai damu da sabbin ɗinki bai damu da ya yi wanki ko ya buɗe ya buga ko ya sa hula mai kyau ko takalmi ne duk bai damu da wannan ba zai iya shigowa matarsa bujur-bujur ko bugu-bugu yadda yake kuma shi a wannan lokacin yana so ya samu matarsa cikin tsafta ne wannan shi ma babu adalci cikin wannan sai abin da kaga kana so a cikin matarka balle ne ita ma tana da buƙatar wannan abu domin haka dole ne maza mu kula da waɗannan abubuwa da wannan ne zamantakewa a gida zai yi albarka kowa ya saukar da nauyi da haƙƙin da yake kansa wannan wani batu ne muhimmi wanda yake da faɗin gaske wanda kuma aka yi ihimalin su aka bar batun tarazube daga wannan batu kuma zan so na yi bayani a gurguje saboda wannan batu na da alaƙa da batun da ya gabata shine batu na tarbiyya a koyaushe ana maganan miji mata to tarbiyyar ƴaƴa da mata to na hannunsu ne domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana kissa ta annabi Isa a wannan kissa yake cewa ya ukta harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ana Allah subhanahu wa ta'ala ya danka haƙƙin tarbiyya hannun wasu ginshiƙan usura da family ne ɗan uwa sannan kuma uwa da uba ya ukta harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya lokacin da aka ga Maryam da ɗa jariri ba a santa da aure ko miji ba sai aka tunatar da ita abubuwa guda uku Maryam kar ki manta ke ƴar uwar annabi Haruna ne kar ki manta kuma mahaifinki kar ki manta kuma mahaifiyarki wannan yana nuna cewa idan yaro ya gurbata ya lalace ko za ka zo ka samu to laifin gurbatarsa da rashin tarbiyyarsa zai dawo kan iyayensa mahaifi da mahaifiya sai kuma kan sannan kuma ɗan uwansa wayannan mutane guda uku domin haka ne ake cewa malaman tarbiyya suke cewa تربية الولد الكبير يسهل تربية الولد الصغير تربية تدى دا بابا ينا سوكك تربية تدى يارون دكي كسد شي كنن ستو وانش نكسد شي دوميني سود شي وانن دم وان نكسن يكي ايا جنن ادن دوان سكي اي كسروا دوميني حتى ايا ماتا kula da ƴaƴansu a lokacin da ƴaƴan suke cikin gida musamman ƴaƴa mata kada a bar su karazube tamkar dabbobi sukan iya fita ba a san inda suka je ba su dawo a lokacin da suka ga dama wannan yana da hatsarin gaske misali idan mutum akuyarsa ta ɓata ko ɗan taurinsa ya ɓata cikin akuyoyinsa bai dawo ba
zai ji sawu yana tambaya da Allah a nemo wani mai sheda a dan bashi wani abu yana jin dai dai yana sheda ba a ga yar akuya ba ba a ga dan taure ba ya ji kiwo bai dawo ba amma yara a yau ba su da daraja a wajen iyayensu akalla darajar da iyayen suka ba wa dan taure ko dan akuya domin idan yaro ya fita bai dawo ba ba jin sawunsa ya ce wata kila yana gun abokanansa ne shikenan idan yarinya ta fita ba jin sawunta ina ta tafi ya ce wata kila tana tare da wance kawarta ko ta kila tana gidan kakarta a wannan tsakanin ne yara suke haduwa da abokanan banza ƴan mata su hadu da ƴan matan banza su zo su gurfata abin da zai baka haushi kuwa shine a lokacin da ƴa mace aka barta kara zube aka barta sai ta lalace kuma a zo a ce za a dauki mataki a kanta ko wasu su ce wance ta yi kaza a mata bulala da abin da ya kama da wannan saboda haka a gaskiya wajibi ne mu sa ƴaƴanmu makaranta musamman makaranta ta Qur'ani su haddace Qur'ani idan suka haddace Qur'ani mun saukar da babban nauyi da ke kanmu muna mara fata da mutanen kasu bismillah shigo idan suka haddace Qur'ani sun saukar da babban haƙi wanda duk mutumin da ya samu da mahaddacin Qur'ani ko ya mahaddaciyar Qur'ani Allah subhanahu wataala zai ji kunyan a ganshi tsirara a gobe kiyama fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu bi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min ataji wal kula fama zannukum bin najli inda jazaihi ula'ika ahadullahi wasahwatul mala idan ɗanka ya haddace Qur'ani ko ƴarka a gobe kiyama ranar da kowa zai tashi tsirara to ana jin kunyan ka tashi ko ke ki tashi kina da ƴa ko ɗa mahaddacin Qur'ani za ku tashi da tufafi na haske haka nan yara a irin wannan zamani in za a sa su makaranta a san irin makaranta da za a sa su domin menene saboda shi wanda za a danka yaron a hannunsa in ya kasance ba tarbiya ne da shi ba suna cewa faqidu shay'in la yu'tihi wanda ba shi da abu baya iya cutansa wanda bai tarbiyantar da kansa ba ka danka mishi yaro kuma ya tarbiyantar da shi musamman irin wannan zamani da ake da makarantu wa'inda idan aka kai yara ake koya musu kiyayya gaba da ma'aiki alayhi salatu wassalam da kuma kiyayya da gaba da waliyai a irin wannan zamani dole ne iyaye su kula da ƴaƴansu su san kuma wa'inda makarantu za su sa ƴaƴansu su yi karatu a ciki suna sanin shige da ficensu suna sanin abokanansu da kawayensu kada su bar su yara kara zuge su fita lokacin da suka ga dama su dawo kuma lokacin da suka ga dama domin haka ne ɗazu muka yi bayanin cewa da zaran yara an ɗaura su wannan tariƙa kan wannan tariƙa ta tijaniya suna yawan istighfari da salati ga ma'aiki alayhi salatu wassalam za ka zo ka same su an samu sauƙin tarbiyyantar da su saboda wanda zikiri ya narke cikin zuciyarsa da jikinsa ka kyale shi ya tafi duk inda ya ga dama ba zai iya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba to domin haka ne Luqman al-Hakim yake cewa ya bunayya innaha in taku mithqalu habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir ya daula tanta akan abin da ake ce ma muraqaba abin da ake ce wa muraqaba wannan muraqaba kuma akan daura mutum a kai ne ta hanyar daura shi kan zikiri idan zikirin ya narke a jikinsa da zuciyarsa to zai ji yana tare da Allah a kowanne lahaza. In yaji cewa yana tare da Allah, to duk lokacin da zai yi sako, to zai ji cewa ai tare da shi akwai Allah. Zai ji kunyar ya saba wa Allah da ke tare da shi. Shi yasa ya daura shi kan wannan muraqaba. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كرشي زامي بياني أكن أدندا يا شاتي أدندا أكتي ما حقيقة دومين أولنا زامني دمكي تكي أي وطريقة تجانية دمكي بياني دازو أكي gurguwar fahimta. Ana tsammanin cewa da zaran ka dauki hoto ka lika a jikinka kana yawo a gari, ko ka dauki katon sarki a wuya kana yawo a gari, ko ka tara suma da abin da ya kama da wannan kawai ya wadatar kasancewarka masoyin Maulana Sheikh Ibrahim Niyaz. Wanda kuma Maulana Sheikh Ibrahim Niyaz wasiyarsa shine yana cewa al-ma'iyya hiya al-ma'iyya shine yawancin kalmar da yake fada. Ma'anar wannan kuwa shine duk wanda yake da'awar kasancewar sa tare da mu shine muna ganin sa kan aikin da mu muke a kai. Bazaran yana da'awar muna tare ba ma ganin sa aikin da mu muke a kai, to wannan da'awa ce. Da'awa kuma idan babu hujja babu dalili ba a karbanta. To domin haka ne yana yawan fadan wannan kalima al-ma'iyya hiya al-ma'iyya. In kuwa kuma kana so ka kasance kan abin da Maulana Sheikh Ibrahim Niyaz yake, to wannan yana nufin za ka kasance cikin muraqaba da ubudiyya a kowace lahaza, a kowace daƙiƙa. Ma'anar wannan kuwa shine Maulana Sheikh Ibrahim Niyaz wani majalisa a Kano aka tambaye shi zai iya tuna wani lokaci a ce wannan lokacin yayi wani aiki na zunubi ko na sabo, sai dauki lokaci mai tsawo minti uku zuwa hudu goma yana tunani, sai san yace har yanzu ba na iya tuna lokacin da ni Ibrahim nayi wani aiki na zunubi ko na sabo. Wanda ya kasance azumi cikin bulaguro au ko kuma a gari ko yaushe yana da azumi, ya kasance harjinsa baya yankewa da zikiri, ya kasance nafilin da aka saba guda 50 a kullum, akwai su nafilin guda 50 sun zo a hadisin ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda ba kowa ne zai iya yin su ba. Waɗannan nafilin kwaya 50 rakoyi guda 50 din nan tsakanin dare da rana yana cikin bulaguro ko yana tafe duk yana yi. Har wata rana aka tambaye shi aka ce mishi ai ma'aiki banda shafi'i da wutiri a cikin bulaguro babu wata nafila da yake yi, sai ya ce eh haka ne. Ke shi ma'aiki ya ce yana tarbiyyantar da al'umma ne, Allah ya sifanta shi ra'ufun rahimun ne, shi ar-rahimu ne, ar-ra'ufu ne, ar-rahimu ne. Shi yasa so tari zai bar abu sai ce laula an ashqa ala ummati, laula an ashqa ala ummati, ba dan kada in kuntata wa al'umma ta ba, da nayi kaza da nayi kaza, haka yake shi. Ni kuwa abin da yasa nake wannan yace saboda in tarbiyyantar da muridaina waɗanda suke tare da ni, in ba su tarbiya su ce shehu a ta a bulaguro na filfilin nan kwaya 50 ba sa barin sa, to yaya mu ku muna zaune a gida kuma waɗannan na filfili kwaya 50 ke barin mu? Haka Maulana Sheikh Ibrahim Niyaz yake, har yake cewa duk mutumin da yake safuna nan, duk mutumin da yake safuna ma dama baya iya yi wa ma'aiki salatul fatihi 10,012 ya fushe a safuna, tafiyarsa da ni ba zai yi ba. Ma'ana duk wanda baya iya yi wa ma'aiki salatul fatihi 10,012 a kullum, to tafiyarsa da ni ba zai yi ba, ya fushe a bayana, ya fushe a safuna. Wanda abinda kuka rigaya kuka sani ne daga cikin kalmomi shi yake cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu, ma'ana duk inda mafificin mutane mafificin halitta ya taka ya tafi, to kawai waya zaka same ni anan baya da shi. Ma'ana wannan duk abin da aka san ma'aiki wanda yake aikatawa, to shi maulan mu Sheikh Ibrahim Niyaz yayi kofi din wannan abu yana aikatawa shi ma. To domin haka wannan shine soyayya ga maulan mu Sheikh Ibrahim Niyaz, soyayya ga shehunan mu. Duk wasu batutuwa da a yau muka dauke su su ne dariƙa, ba su ne dariƙa ta tijaniya ba. Lazimi safe da yamma zikirin juma'a wajifa, idan kana yin wannan a sauran abubuwa su zamanto ɗaya da mutanen gari. Kada ka shiga cikin wasu jama'a a gano ka a ci ai wane ɗan kaza ne ko wane ne, da abin da zai sa a gane ka a ɗago ka cikin jama'a, to zai shiga layin raya. Kana aikinka ba ikhlasi, dan ka nuna ka ce mu ɗan wane ne, mu muna son wane, mu soyayya da wane, to saboda haka ya zamo raya. Ka ɗau lazibinka da wajifanka da zikirin juma'a, sauran mutane ku daidaita. Kada a ce wannan ɗan wane ne, ɗan kaza ne cikin jama'a. Akan wannan ne maulan mu Sheikh Ibrahim Niyaz ya tarbiyantar da almajiransa, har wani ɗan jarida mutumin koyeti ya je ya samu maulan mu Sheikh Ibrahim Niyaz ya yi hira da shi, yake cewa idan ba a zawuyarsa ka same shi ba, ba za ka san da cewa shi ba Tijjani ba ne. In ka same shi a zawuya ana wazifa tare da shi, sanan za ka gane. Amma in dai Sheikh Ibrahim ya fita ya bar zawuyar kaular, sam-sam ba za ka bambanta shi da sauran musulmai ba. Domin haka ne za ka zo ka samu a wuraren da babu tsarika Tijjaniya ana gayyatar Sheikh Ibrahim Niyaz a duniya a wancan lokaci. Kun san baitukansa wanda ya yi a Lahore ba? Lahore ba, cewa ya bar masoya a Lahore. Wanda har aka tambaye shi aka ce shin waɗannan wanda ya kira su masoya ɗin nan Tijjaniyawa ne? Sai ya ce ai ba kasancewarka ba Tijjani shi ne za ka kasance masoyi ba, ya ce. Kasancewa kai musulmi ne, ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da ma'aiki, ya wadatu da ka zamanto masoyinsa. To saboda haka haka ne khalifofinsa suka tafi akan wannan hanya, cewa ka zamanto batijani wayayye. Batijanin da in ya rike tsarikar su ta Tijjaniya a gun sana'arsa ba a gane shi. In ma'aikacin gwamnati ne ya je ofisinsa ya yi aikinsa na gwamnati, in mai koyarwa ne ya je ya koyar, in manomi ne ya je ya yi noma, ɗan kasuwa ne ya je ya yi kasuwarsa, kana yadda a gane cewa shi batijani ne a wuraren sana'arsa. Wannan shi ne tarbiyyar da maulanmu Sheikh Ibrahim Niyaz ya ɗaura mu a kai. Sannan so tari matasa, saboda jahiltar me ake nufi shari'a, me ake nufi hakika, suke da'awar hakikar ba tare da sun yi da'awanta ta hanyar shari'a ba. Wanda in aka ce alhakika, kamar yadda ake cewa hiya shari'atu daqiqa, shari'a wacce take da zurfi, shari'an da ta narke a zuciya, ta narke a ruhi, to wannan shi ne ake cewa hakika. Sannan kuma ba na iya jin a wannan zamanin da ake ciki, ba na iya jin a wannan zamanin da ake ciki za a iya samu mutane biyu ko uku waɗanda suka yi idrakin abin da ake ce ma hakika. Saboda ba za ka yi idrakin abin da ake ce ma hakika ba sai ka mutu, yayin da kuma kana nan kana yawo a doron ƙasa, kana nan kana yawo a doron ƙasa, amma kai matacce ne, ruhinka a fare yake da gangan jikinka, kuma kana yawo a doron ƙasa. To a lokacin ne kai idrakin hakika, saboda a wannan lokacin kai ba rayayye ba ne. In rayayye ne, rayayye ne haka a zahiri a duniya ana kallon ka, amma batini kai matacce ne. Shi kuma matacce ne ake cewa idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu, idan dan adam ya rasu aikinsa ya yanke. Daga cikin alamominsa idan mutum ya yi da'awar hakika yayi idrakin ta in ana so a gane a taro irin wannan a kira shi yazo yayi tsirara ya cire wandonsa ya cire rigansa ya tsaya tsirara in mace ce ta tsaya tsirara ba tare da jin kunya ba ba tare da ganin kowa ko jin kowa ba to a wannan lokaci yayi idrakin hakika domin sanya sutura da tufafi wannan shari'a ne a ramadan sandazza masha Allah sanya tufafi sutura shari'a ne domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر آيو يديوا ومن هكني أكي هيفن يارو ينا سرارة باب وند أكي هيفيشي ده تفاتي ومن فرق وانتن آدم حقيقة نيكر شنس شريعة يارو زا هيفيشي ينا سرارة دن هكني ba sanda ko azumi bai wace ba akan yaro ba saboda ni yana manzila ta hakika ne a lokacin domin haka ne a duk lokacin da yaro ya kai shekara 7 a umarce shi da ayyukan ibadu gaba daya a daidai lokacin ne yake jin kunyan ya fito cikin jama'a tsirara duk lokacin da yaro ya zo wandon sa ya fadi zai rike da hannunsa to ya dosi shekara 7 kaga ya mallaki hankalinsa a wannan zai tafi daga hakika ya koma shari'a domin haka ne ake cewa rayuwar dan adam gaba daya na kasancewa cikin shari'a ne wanda a cikin rayuwarsa da ransa yana yawo a dorin kasa sannan kuma a wannan lokacin shi matacce ne ba su da yawa a cikin wannan al'umma to domin haka kada a mayar da harkan tsufanci wani abu ne wanda yake da sauki wanda da gabannin ka da ya ko abin da ake ce ma hakika da Allah sai kai kalwan shekara 5 ko shekara 10 ko 15 ko 20 ka da ya ko kofan hakika wai ba na nufin ka shiga ciki ba fa ka da ya ko kofan sai kai kalwa na shekara 5 goma sha biyar ashirin a wannan tsakanin tukuna to domin haka waɗannan abubuwa ke da kake kasancewa a yau wasu matasa mun yi idrakin hakika mun yi hakika mun rigaya mun tafi fadar Allah wannan ba gaskiya ba ne da Allah wusuli a azkaru ba idrakin hakika ba ne wusuli a azkaru shine an nuna maka hanya zuwa gari ne kawai ba yana nufin ka tafi garin bane ma'anar wannan kuwa shine idan ka samu hanya ma dama kana bin wannan hanya hanyar za ta isa da kai garin da kake so ka tafi in kai azkaru ka samu suli ma'ana ka samu hanyar da inda za ka bi ta da kwazonka na ibada to za ka je ka isa ka sanar da abin da ake ce ma hakika amma ba wai kawai idan kayi azkaru kayi wusuli shikenan kayi idrakin hakika bane kai a lokacin da kayi idrakin hakika ba wai kana bautawa Allah a harshe ko a gangan jiki bane kana bautawa Allah da gangan jiki da zuciya da ruhi domin haka ne ruhinka yake fadar Allah gangan jikinka kuma yake barin duniya ya bar duniya sannan kana raye to saboda haka a san da wannan batu gabannin a dauki lamarin ya zama to abu ne wanda yake da saukin gaske domin haka matasa ina jan hankalinku bati jani wai ba ana nufin wai kamsu salawat yayi a cikin jami'i a masallaci ba a harkarsa ya wuce khamsu salawat a masallaci ba wai ana nufin yayi azumin watan ramadana bane ya wuce haka harkan bati jani shine ya mayar da nasu su zaman to wajibabbu a kansa rako'i guda biyu kafin azhar ko fudu ba sa barin ka raka'a biyu ko fudu bayan azhar ba sa barin ka biyu ko fudu kafin da asar ba sa barin ka biyu ko shida bayan magruba ba sa barin ka biyu bayan isha ba sa barin ka raka'a 11 ko 13 cikin dare ba sa barin ka rako'i 12 da suka zo a hadisin ummu habiba ba sa barin ka duk nasu filin nan kana yin su a wannan lokaci azumi ba ana nufin watan ramadana bane in baki jani zai yi koyi da shehin sa shehu ibrahim ya in bai zaman to mai yin azumi kullum ba akan bai kasance yana siyamu da wuce yau azumi gobe ba azumi falfashi in ya zama rago ne zai zaman to yana yin azumi litinin da alhadi to taya ya kuwa sallah ta farilla ba ka yi a ce azumi ramadan ba ka yi kake halalta haram kake halalta zina kake halalta dukiyoyin mutane sannan a daidai wannan lokaci ka nasarta kanka zuwa ga maulan mu shehu ibrahim ya ko shehu ahmad tijani wannan ai ta wulakantar da tarika ta tijaniya ne ta wulakantar da wa'annan shehunai ne domin cikin kalmomin shehi kamar yadda da su muka fada shine alma'iyya kiyar ma'iyya ba zan dauki wani lokaci mai tsawo ba domin wasu malamanmu daga gari can fataskun sun isa na mu kuma a yanzu haka nan ana jiranmu a nan cikin garin fataskun za mu je mu zikirin juma'a bayan zikirin juma'a bayan sallar magruba kuma muna da majalisi da za mu yi za mu yi taƙaitawa a wannan waɗannan kalmomi Allah subhanahu wataala ya albarkaci wannan zama shi wannan matashi mujahidi mushahidi mala isa Allah subhanahu wataala ya kara mishi himma da kwazo a ire-iren sakamako da nasa'ihin himmarsa da azimarsa ce ya gayyace mu muka ga cewa zama bai kama mu ba ya kamata mu yi gari mu tashi mu zo domin duk mutumin da kaga yana da himma da azima bai kamata ka bashi uzuri ba idan ka bashi uzuri ka rage mishi himma da kwazo ne saboda haka duk uzurrukanka za ka ajiye a gefe domin ka karfafa himmarsa da azimarsa sai ka nufi gari duk inda yake ya ziyarce ka sai ka tafi wannan waje to saboda haka mun gode mishi mun gode wa mahaifinshi mun gode wa yayinsa da abokanansa mun gode wa komitinsa da waɗanda muka zauna tare da su da su mun gode musu Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka darajarsu ya biya bukatunsu sannan kuma Allah subhanahu wataala wannan lamari nashi Allah subhanahu wataala ya kai shi inda baya zata والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله ورحمنا يا جديا أنسى ولا جديا الحمد لله يا جديا الحمد لله تبارك الله جديا الحمد لله الحمد لله